Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Litinin 4 ga watan Yuli, ranar hutu a nan Amurka, albarkacin bikin cikon shekaru 240 da samun yancin kai. Mun kuma ba hwashi ranar da muke ci gaba da kawo muku shirin yau da gobe, shirin matasa daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a voahausa.com. A Yamai, babban birnin kasar jamhuriyar Niger, kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a hadin kasar, kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabir Fayyu
tare da Halima Jumrau.
Yau ma muna kan tabarbarewar tarbiyyar yaya da muka fara tattaunawa a kai a makon da ya gabata. Yau za mu duba yadda wasu iyaye suka sangarta yayansu har sun girma ba su san yadda za su yi su dogara da kansu ba. Yau da gobe shirin matasa na tafi da karashin tattaunawa da Malam Abdulmumin Bello, dan kasuwa, manazarci, kuma mai lura da al'amuran yau da kullum.
Akwai tausayawa da ake so a nuna yara, amma kawai da tausayawa da kaunar da soyayya kai yawan da zai sanya yaro ya sangarce.
Muna tahe da ayarmu ta yau.
Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala na umurtar mummunai wanda Allah ya yalwata musu da dukiya da su yi amfani da wani bangaren dukiyar tasu ga wanda suke mabukata ne.
Za kuma ku ji kwalamar Ramadan da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Maimaitawar kwalamar Ramadan din da muka sa a ranar 15 ga watan Yuni daga Abuja.
Sunana Fatima Ahmed Musa daga Abuja. Yau ni ce tare da ku a cikin kitchen din namu. Abincin da zan yi yau shine tafashashen ogere ko kuma manyan ayaba da aka fi sanin su da plantain. Za a ci shi ne da miyan koda, wato kidney sauce. Da farko uwar gida za ta samu ogede guda uku waɗanda ba su riga sun nuna ba. Ta samo koda curi ɗaya, sai kayan miyanta kamar tumatir, tattashe, albasa da mangyaɗa cokalin miya biyu da gishiri da abin da zai ƙara ɗanɗano. Da farko uwar gida za ta yanka ogedenta gunduwa-gunduwa kamar yadda take yin nawa. Bayan ta ɓare ɓawon, waɗansu kuma da ɓawon suke dafawa. Sai ta kawo tukunyanta wankakke, ta daure shi, ta daura akan murhu. Bayan ta daura akan murhu, ta wanke ogedenta da ta yanka, ta zuba a cikin tukunyan. Sai ta kawo ruwa kofi uku, ta zuba, ta dan sa gishiri, ta rufe shi, ta bar shi ya tafasa kamar tsawon minti 30 saboda ya nuna. Uwar gida sai ta koma gyaran kayan miyanta, tumatir, albasa da tattashe, ta ciccire hanci da ƴaƴan da ke cikin tattashen, sai ta niƙa shi a injin ɗin blender, sai ta jajjage shi da blender. Jajjage za a yi ba niƙan miya kamar stew ba, jajjage saboda ya ɗan samu ɗan raguwan. Bila da jajjage ne, ba sai an bar shi ya dade yana niƙa ba. Bayan ta gama jajjagen nata, sai ta daura tukunya ko frying pan ko wani abu a kan wuta. Ki kawo mangyaɗa cokali biyu, ki zuba, sai ki zuba kayan miyan kin da kika jajjage a ciki, ki sa mishi wuta, ki bar shi ya tafasa.
Bayan ta zuba ta sa kayan miyanta a wuta ta ringa motsawa da cokali, sai a ringa motsa kayan miyan. Tana motsa shi,
har tsawon minti 10 sai ta dauko kotsinta curi ɗin nan da ta dauko shi ma ta wanke shi sosai bayan ta daure shi kuna ji miya na ya fara soyuwa sai ta zuba shi a cikin kayan jajjagen nata da ke kan wuta ta dan sa ruwa rabin kofi ta sa gishiri ta bar shi yayi tafasa na minti 15 ta sauke sai ta marmasa dungulan dandano daya dan ya kara dandano wannan abinci yana da kyau a wannan lokaci na azumi musamman ma masu ciwon suga a ci dadi lafiya
yanzu kuma ga malam Lawalla Alijibo da ayar mu ta yau aya ta 10 a cikin suratul munafiqun
a'udhu billahi minash shaitani rajim وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين الله أبنجي سبحانه وتعالى نأمرت المؤمنين وان دا الله يلو تامس دا دوكيا دا سوي أنفاني دا وان وانقران دوكيا تاسو غا wanda suke mabukata ne ta hanyar da ta dace Allah na tuna musu cewa arzikin nan shine ya ba su shi ba dan su ci su kadai ba domin su amfana da arzikin kuma lalle su yi taimako dan wasu su amfana da wannan arziki domin Allah subhanahu wataala da ya yalwata ma to ya sa kai ne sila domin taimaka ma mutane ba kuma an ce ka dauki dukiyar duka baka ba mutane ne a'a ka wuce wani bangare domin yin sadaka domin yin kyauta domin taimakon addinin musulunci domin taimakon dukkan wani mabukaci Allah subhanahu wataala na ƙara nuna mu cewa ashe lalle shi mummuni idan an sa amanar arziki wajen shi to alkhairin da ya kamata yayi shine ya fuskanci mabukata domin su ma su samu daga wannan alkhairi da ya samu domin haka ne ma Allah subhanahu wataala ya hukunta mana zakka cewa idan Allah ya yalwata ka da arziki to ka fidda zakka domin taimakon talakawa domin su ma su amfana da wannan arziki naka annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mumu a cikin hadisi cewa kudin mutum bai taɓa baraguwa ko kuma dukiyar mutum bai taɓa baraguwa dan yayi sadaka domin fargabar masu kudin mu anan shine cewa gani suke idan sun yi sadaka ko sun yi kyauta kudin nasu zai kare ko za su komo su ma talakawa to dan uwa kaji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama dake nuna mu ashe cewa mutum iya bada ma dukiyar shi karuwa ce za ta yi duke shi ƙara tsarkakuwa ce za ta yi ya samu alkhairin da bai ya tsammani ta inda yake tsammani da ta inda bai ya tsammani haka zalika ƴan uwa wannan sallah ce take zawwa ta azumi to kai kokari akwai zakka wanda ake kira zakatul fitr ko kuma zakkal huddakai ita ke ake kira zakkal kono to kai kokari ka fidda wannan zakka domin taimaka ma ƴan uwanka mummune wanda suka yi azumi ba su abinda za su sallaci wannan sallah cikin farin ciki ma'ana shine abincin da za su yi ranar sallah kai kokari kal ɗaya daga cikin mummune ka ɗaya daga cikin musulmi ya je idi yana tunanin in na dawo me zan ci ko in na dawo me zan dafa to ita wannan zakka ana hudda ta ne ga dukkan abinda mutanen kasar suka fi amfani da shi a al'adance kaman in muka dauka yanzu irin kasashen mu Niger da Nigeria to kaman shinkafa ita ta hidacewa ka hudda ka ba mutum domin ba a ran nan sai ya kai surfe ba, ba a ran nan sai ya kai niƙa ba, domin wannan shinkafar ita zai iya dahawa kamin ya tafi sallah, ko kuma in ya dawo daga sallah zai iya dafawa cikin sauki ya yi amfani da ita. Amma wannan shi ne abin da ya soyuwa, in baka da wannan duk abin da Allah ya hore na taimakawa wanda za ka ciye su da musulmi, to ka hudda shi kamar zakka ne. Dan uwa wanda kake da arziki, nasiha ce muke yi ma, ka yi kokari ka hudda wannan. Allah ne ya ce a hudda, annabi Allah ne ya ce a hudda. Bayan haka, in kuka lura abin takaicin shi ne cewa abin da kuke zubawa wajen waka da kidi, abin da kuke zugawa ku zuba shi wajen farfagandinku idan za a yi zaɓe, yahi abin da kuke taimakawa mutane, yafi abin da kuke taimakawa unguwarku, yafi abin da kuke taimakawa masallacanku, limki da limki, limkin ba limki ya lullumka wannan. To don haka Allah ya ce ku yi ƙoƙarin gaggauta wannan alkhairi na cewa kamin lokacin mutuwa ya zo muku. A wannan lokaci ne mutum yana ganin mutuwa zai rika roƙon Allah cewa Allah a jinkirta mu wannan mutuwal, domin in je in yi sadaka da dukiyata, domin nima an kasance cikin managarta. To ka gani ɗan uwa, wannan ashe abu ne na nadama idan baka ci su ba dukiyarka tun lokacin kana da lahiyarka, tun lokacin kana da ita, tun lokacin kana da ƙarfin ciyarsuwa sai in lokacin mutuwa ya zo. Domin Allah wa'adin da ya sama bai ya jinkirta ma. To Allah dan haka yake ma izini, dan Allah yana ma wa'azi ne, yana galgadinka da kayi kokarin tun yanzu tun lokacin da ya dace ga wanda suka dace.
Allah ya sa mu dace.
Amin.
Allah ya ba mu zuciyayi.
Amin.
A shahinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganinku me ya kamata mu yi domin mu koya ma ƴaƴanmu dogaro da kai tun suna ƴan ƙanana? Ga amsoshin wasu daga cikin ku. Tambaya ce mai kyau, amma Bature yana da kalmar da yake taimakawa marasa ƙarfi da matasa don su taso da dogaro da kai. Empowerment shine abinda manyanmu suka ci moriyarsa suka zama mutane na gari, da su yanzu ba su iya yi wani bayan su. Sauransu Sardauna ya ɗibe su, ba su da ko shaidar makaranta kai su soja, bari kawai. Yanzu sun dawo suna ce mana sai mai digiri, ba su da tsari da ƙididdiga mai kyau na matasa. Bai gagare mu ba, sai dai bai dame su ba. Sako daga Yahaya Melton.
Babban abin da za a yi shine a gyara tsarin karatun ƙasar tun daga primary har jami'a, wato curriculum ya zamo a sa ilimin sana'o'i a cikin tsarin. Sannan iyaye su jajirce wajen nuna wa ƴaƴansu cewa ba lalle ne sai sun yi aikin gwamnati ba za su iya yin sana'o'i na dogaro da kai. Sako daga Abubakar bin Abdullah.
Mu koyar da ƴaƴanmu sana'o'in da muka gada iyaye da kakanni. Duk sana'ar da kake sai ka rinka tahiya da ɗanka wajen sana'ar tun yana ƙarami, yadda ko ya girma ba zai ƙyamaci sana'ar ba. Misali tela ne kai, kahinta ne kai, manomi ne kai, ko ma menene kake ka koyar da ƴaƴanka suna ƙanana. Sako daga Nasiru Kainuwa Haɗeji Albani.
Ni a ganina tun yaro yana shan nono ya kamata a koya masa dogaro da kai. Idan an fahimci yana jin yunwa, a daina sa mai nono a baki. A rinka kai bakinsa kusa da nonon yana kamawa da kansa don ya koyi dogaro da kansa. Sako daga Lamaran Idris.
Yau da gobe wannan muhadara ta zo a daidai. Mahita ta farko, yaro ya samu ilimi guda biyu da tarbiyya. Sannan ka kai shi masana'anta wadda ka tabbatar zai rike shi, matuƙar ya mai da hankali zai taimaka ma rayuwarsa ba tare da ya dogara da abin iyayensa ba. Ballantana gwamnati da ba za ta wadatar da masu karatu da aikin yi ba, saboda yawansu ya hi ƙarhinta ba su aiki. Ku huta lahiya. Sako daga Awwal Muhammad Fika.
Yau da gobe, abubuwa uku ne suka fi dacewa mu don ganin mun koya wa ƴaƴanmu dogaro da kai. Su ne kuwa, na ɗaya, sanar da su girman Allah da kuma muhimmancin dukiyar halal da kuma gujewa haram. Na biyu, sanar da su illolin roƙe-roƙen abin hannun wasu da kuma irin yadda hakan ke zubar da mutuncin mai yin sa. Na uku, koyar da su ‘yan sana’o’in hannu ire-iren na mutunci waɗanda babu tallace-tallace na zubar da mutunci a cikinsu. Allah ya saka muku da gidan aljanna sakamakon irin yadda kuke wayar da kan matasa. Saƙo daga Khalid Abdullahi.
Amin, Malam Khalid, da wannan addu’a. Kamata ya yi mu nuna musu yin sana’o’i ƙanana waɗanda ke kusa da mu, tare da koya musu tattalin abin da suke samu, sannan mu janye ɗan wani tallahin da muke basu, mu nuna musu su yi da kansu domin su dogara da kansu ko da ba ma nan. Saƙo daga Abubakar M. Sani ɗan Ladi.
Ai da ma tun ice yana ɗanye ake iya tankwara shi, don kuwa ni a nawa ganin kamata ya iyaye suna kama hannuwan ‘ya’yansu da kansu, suna kai su wajen waɗanda suka goge a sana’o’in hannu daban-daban, don ganin su ma sun koya domin dogaro da kai a nan gaba. Bayan haka kuma akwai sana’o’in noma da kiwo, wanda a halin yanzu matasanmu sun yi wa wannan sana’ar rukun su kaina. Allah sa mu dace. Saƙo daga Abdul Samad Buba Yarima.
Yau da gobe ni shawara ta a nan ga su iyayen yara ƙanana. Don Allah a gaya wa iyaye masu yi wa yara muguwar illa ko wani mugun zagi ko wani mugun baki, musamman ma iyaye mata, saboda addu’a ita ce gaba da komai. A ƙarshe ina gaida Hajiya Halima Jimarau tare da Hajiya Jamila. Saƙo daga Sa’idu na Inna Rahamawa.
A gaskiya VOA akwai hikima a tattare da aikinku, ganin yadda kuke sa hikima a cikin lamarinku. Wannan haka yake, iyaye ya kamata su koya ma ‘ya’yansu sana’o’i, ko kuma ma dai irin sana’o’in da su iyaye suka gada kaka da kakanni, domin yin haka shi kaɗai ne maslaha ga makomar ‘ya’yanmu a nan gaba, ba sai mun bar su suna neman maula a wajen manyan da ba sa kishin goben ‘ya’yanmu ba, da ma rage dogaro da aikin gwamnati. Wannan shi ne kaɗai maslaha mai ɓullewa a ganina. Saƙo daga Hashim Muhammad. Yanzu ga ƙarshen tattaunawarmu kan sangarcewar ‘ya’ya har su kasa dogaro da kansu. Malam Abdulmumin Bello, ɗan kasuwa, manazarci, mai lura da al’amuran yau da kullum da yake gani a tafiye-tafiyen da yake yi a duniya, ya amsa tambayoyin da Halima ta yi masa a kan yadda a rayuwarmu ta yau wasu iyaye sun zama tamkar bayan ‘ya’yansu, sun sakalta su, sun shagwaɓa su, sun sangarta su.
Wallahi wannan haƙiƙa ne, Hajiya Halima, gaskiya ne. Yanzu kin ga da dama yanzu iyaye ba su iya su ɗaga hannu su yi ma ‘ya’yansu tsawa akan wani abu, musamman in suka yi wani hali wanda yake abu nan. Da dama yara yanzu da wani abu ya same shi, kaji yaro yana ƙyar, yana fasha duka, sai a yi wuf, sai a kama shi, ah, jino ko kuma ɗan daji ko ɗan wane ne, haka za ki ji ana kiran yara. Sai ya same ka, waye taɓa ka, kaza 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 da sauransu. Wannan ba hanya ba ce wadda za ka koyar ma da yaro tarbiyya ta gari. Dole idan yaro na ɗaya ya kamar yadda nace ya yi laifi, a nuna mashi ya yi laifi. Idan ya abin da bai da kyau, ya kamata a nuna mashi. Ba a cewa aka yi dole a tarbiya ba sai ka bugi yaro. A'a, idan yaro ya laifi kace mashi ka ga abincin da kai bai kamata ba. Bai kamata kai ba, idan kai ka ga abin da zai dan Allah da yau ka tsare. Idan ya yi kuma abin alkhairi, sai ka samu wani abu ka yaba mashi. Idan ka yaba mashi, sai ya koma ya rika amfani da cewa wannan yabin aka mashi ya kokari ya rika mahimmanci irin waɗannan abubuwan na alkhairi da aka sanya shi yi. Saboda haka idan muka ce za mu yi ta nuna ma ‘ya’yanmu soyayya, wallahi sangantar da su za su zama shagwaɓaɓɓu, su kasa wani tasiri a rayuwarsu, ba su iya ƙulla ma kansu komai, balantana su taimaka ma ‘ya’yansu, balantana su taimaka ma ‘yan’uwansu kokarinsu a nan gaba. Kuma yayin da mutum ya mutu ya ba su a cikin wannan hali, shi kenan sun zama ɓata gari, ba za su zama wasu na gari a cikin al’umma. Sai ƙarshen ta su shiga shaye-shaye, su shiga wasu abubuwa na banza, ko su zama amurabas, watakila a ji a halbe su wata rana, Allahu a'lam, ba mu sani ba. So wajibi ne iyaye, akwai tausayawa da ake so a nuna ma yara, amma kau da tausayawa da ƙaunar da soyayya ta yawan da zai sanya yaro ya sangarce, wannan ita ce magana.
Game da wannan soyayya hiye da kima da iyaye ke nuna ma yara, an san hakkin iyaye ne, misali makaranta a biya wa yaro idan da hali ya yi karatu, amma mun kai wani lokaci za a ga an biya kuɗin karatun yaron, ya gama karatun koma wace ƙasa ce ya je ya dawo. Maimakon ya dogara da kanshi, ya nemi na kanshi, ya yi ma kanshi arme, ya gina ma kanshi gida, sai a ga iyaye an sai mishi mota, an gina mishi gida, an mishi arman, kuma yana zamne bai iya dogaro da kanshi. Me zaka ce akan haka?
To Hajiya, wannan bayanin da kike gaskiya na ƴaƴan masu hannu da shuni ne. ƴaƴan talakawa har yanzu suna nan, wasu da daman su suna hanzarta, suna kokartawa su ga sun yi abubuwa da kansu. Wannan kuma gaskiya da dama, kamar da na faɗa, ƴaƴan masu hannu da shuni ne, wanda wasu su ko manyan ƴan kasuwa ne, ba su da lokaci ma na zama da iyalansu su kula da tarbiyyar nasu, ko kuma manyan ma'aikatu ne, irin wasu ministoci ko daraktoci na gwamnati, wanda wasu su suna samun kuɗi na banza, saboda haka suke kashewa ta banza, shi yasa suke ba su da lokaci kuma da kulawa da yara nasu. Saboda haka sai su je su riƙa ba yara irin wannan tarbiyyar, su dawo su sangarce, sai ki ga yaro cika form ma ne ya nemi admission bai iyawa. In an samu shi admission ɗin, in ya gama karatun, bai cika form ɗin neman aiki ko a gwamnati ko ba a gwamnatin ba, sai ki duba zai ba. Kasuwanci ma ba za a koya mashi ba, saboda yaro yana zaune sai a jefa mai 100,000 cikin account, wani har miliyan guda, an sai kamar da kika faɗa, an sai mashi mota da sauran. So duk wanda aka mashi tarbiyya, gaskiyar magana, ba zai iya taɓuka komai a al'umma ba. Wannan shine zahirin magana. Saboda haka dole iyaye su fahimci wannan ba taimaka ma 'ya'yansu ba ne. Abin da ake guri, idan kana raye kana yin haka, ranar da duk baka nan fa, babu wanda zai ci gaba da yin wannan yaron naka wani abu. In kuma kana takama ka bar dukiya ce gado ga yaron, dukiya bata daɗewa, bata amo. Da zarar ka tafi, inda aka raba ta, zai yi wuya a yi wasu shekaru da ko da ɗimbin nawa ne ka tara kake gani, yaron nan zai biya ya fata kare. Domin me ya sanya? Ba shi ba gumin shi ba ne ya amfani da shi ya samu wannan. Ya ganta a sangan, ya ganta a bagar. Saboda haka zai je ya ta rusar da abin da ya samu, in ma kuɗi ne, in ma gidajen aka ba shi ko filaye ne ko wani abu, duk haka zai ɗaga su ya saida, ya kaɗar da su, ya je ya ci gaba da rayuwa da suke ta ƙarya. Saboda haka dole wajibi ne iyaye su riƙa koya ma 'ya'yansu su saba da shi da babu. Kada a nuna ma yaro ko da yaushe cewa akwai. Duk in an nuna ma yaro akwai, to ba zai taɓa tashi ya nemi na kanshi ba, ko bai kamata a yi wannan ba. Kuma an kashe zuciya ta, ya zama malalaci, kuma zai taɓa wani abu cikin al'amari na rayuwar shi. Saboda haka wajibi ne iyaye su yi ƙoƙari su riƙa nuna ma 'ya'yansu cewa a saba musu da ci da babu, da wahala da daɗi, domin gobe ba don yau ba.
Abdulmumin a baya ka yi bayanin cewa a da yadda muka taso, har mu ma mun san haka, ɗa na kowa ne, kuma kowa ya ga wani yaro yana wani abin da bai dace ba, zai ɗauki mataki ya bige shi ya kai shi gida, kuma a ƙara wa mutum. Da na yi tambayar cewa kana ganin za a iya gyara wannan al'amari, ka ce e, to wa ya kamata? An san iyaye, amma iyaye kawai za a bar ma wannan nauyin gyaran, ko kuma dole sai kowa da kowa an zo an haɗa hannu a haɗa ƙarfi, ko kuwa wake da alhakin yin wannan gyaran?
To gaskiya kamar da kika faɗa Hajiya Halima, alhakin yana tattare akan iyaye, yana tattare da kan malamai, musamman malamanmu na addini wanda suke wa'azi, ana sauraron su, ana ba su girma. Domin wajibi ne, kamar yanda misali in muka ɗauki matsayi na musulunci, kamar suratul Luqman, inda Luqman yake ma ɗan shi wa'azi, ka yi kaza, ka kasance ɗa na gari, ka kasance kada ka tafi a bayan ƙasa da girman kai, ka kasance mai yin kaza, mai yin kaza. To akwai nauyi da yake kan malamai da ya kamata su taimaka. Wannan malaman da na makaranta wanda ake misali na bakon ko na Islamiyya, da kuma manyan malamanmu wanda suke wa'azi da hudubobi a masallaci da sauransu, da kuma coci-coci su ma kiristoci, ya kamata manyansu su riƙa nunawa dole a dawo a riƙa haɗa kai ana yin waɗannan abubuwa na tarbiyya. Sannan kuma a hukumancen wajibi ne ita ma kanta gwamnati, domin yanzu kamar misali ɗaya daga matsalar da ake samu yanzu, kamar yanda ɗabi'un Turawa suka zo, yanzu sai a ce an yi wani wata doka, an kai National Assembly na yanda za a kula da yara. To amma banda bugun yara, banda tsawata musu, ana so a bayyana san da ke kamar da 'ya'yan Turawa suke. To kin ga wannan muka zai daidai da al'adarmu ba. Dole yanda muka taso da addinance da al'adunmu na bakake, misali na Afirka, dole ne iyaye da shugabanni su sa baki a kan yadda ya kamata a ladabta ko kuma a tarbiyyantar da yara ba. Wajibi ne al'amarin tarbiyya ya shafi iyaye, ya shafi malamai, ya shafi shugabanni. Sai waɗannan kuɗin ko ukun sun haɗu, sannan za a samu cikakkiyar tarbiyya ga yara.
Wata nasiha za ka yi ma iyaye waɗanda ke sauraron wannan shiri na yau da gobe yanzu haka, musamman iyaye da watakila suna cikin irin wannan hali, sun ɓata 'ya'yansu, sun sakalta su, sun rasa yadda za su yi yanzu, wani kira za ka yi, wata nasiha za ka yi?
To Hajiya Halima, kin ga dai iyayen yanzu ne zan kasa su ma kashi biyu. Akwai iyaye namu nan, musamman da suke 'yan boko, wanda da ko masu hannu da shi, wanda 'ya'yansu suka fi sangarcewa. Sannan akwai iyaye namu wanda suke nan kamar ku mazauna nan kasashen Turawa, wanda ba ku iya taba ƴanku da kun yi masa wani abu, wop sai ki ga yaro ya buga waya ya sanar da ƴan sanda an zo an kama uwa ko uwa akan cewa ta yi mashi horo wanda yake ba shi kenan ba. To duk da cewa ga halin da ake, wajibi ne na wanda Allah ya dora maka, baka iya wanzar da baka iya watsi da shi. Dole kai ne ya kamata ka yi tunani ka san cewa Allah zai tambaye ka, domin amana ce duk wanda Allah subhanahu wataala ya ba da amana ya ba shi, kuma zai tambaye ka akan wannan amana. Kamar me yasa ake cewa ciwo ne aka baka, kuma Allah zai taimake zai tambaye ka akan ciwon nan da ya baka. Saboda haka ina kira ga waɗannan yaya don Allah su ɗauki nauyin da Allah ya ba su na amana, cewa tarbiyya yansu yana kansu. Wajibi ne in kaga kai kuskure yaranka ya san garke ka, koma baya ka samu hanyar da zaka jawo hankalin shi. Wataƙila zaka yi amfani kai da naka, zaka yi amfani da wasu malamai, zaka yi amfani yanzu kamar ma an samu misali abin da ake kira psychologist masu taimaka ilimi na insaniya ko kuma halayen dan adam, zaka yi amfani su kai kokari yanda zaka kaje ka gyara danka musamman in ya san garce. Da dama yanzu kamar akwai abin da ake kira rehabilitation centers din nan, ba wai ana nufin wata yanda suka zama masu shan drugs ba, masu shan magunguna na maye da sauransu, a'a. Indi yaro ya san garke, wajibi ne uba ya kokari ga hanyoyi, ya bi hanyoyin da zai ya kamata ya gyara dashi, domin babu wani wanda zai iya gyara maka da in ba kai ba. Saboda haka har yanzu nauyin da hakkin yana kan iyaye, kuma bayi wasu salwantar da shi don sun san cewa su sani cewa Allah zai tambaye su, domin ni cewa dama amana ce aka ba su na waɗannan yaya. Saboda haka kira na ga ƴaƴan don Allah su yi kokari su ga cewa sun koma sun ma ƴaƴansu gyara, su yi kokari duk ta hanyar da ya kamata su yi kokari su sa hanyar da alkhairi. Inda yaro ana tura shi a America ko Ingila, a koya mashi zuwa umrani, a koya mashi zuwa makaranta, a koya mashi ya rika zuwa masallaci, ya rika zuwa lakcioci misali na addini, in ma Kirista ne, Rome ne, in ma ina duka da sauransu, a yi kokari da a rika jawo hankalinsu su dawo kan dabi'u na alkhairi wanda zai sanya su samu rayuwa mai kyau a bayan ƙasa. Wannan shi ne a takaice abin da zan yi kira gare su.
Ban ji ban gane ban me su waye ƴaƴan Yahoo?
ƴan Yahoo ƴan zamani mana wanda suna kan internet ko yaushe suna duba abubuwan Yahoo. ƴan internet ƴan wannan dai kawohin sadarwa shine nasu ake ce ma ƴan Yahoo.
ƴan Yahoo ba kamar kin san da na dauka ƴan 419 ne ake kira.
Matasa dai waɗanda ƴan zamani yawa.
To Yahoo din ne yake hana su su iya dogaro da kansu ko kuma su zama masu ra'ayin kansu.
A'a, ina ga lokacin da muka yi magana ƴan Yahoo din akan kamar yadda wasu iyaye kin san suna dora laihin cewa waɗannan kawohin sadarwa su ne suke bata tarbiyyar yaya. In kin tuna har waɗanda suka amsa tambayar da muka yi suka ce yawa ba kawohin sadarwa bane daga tarbiyyar da aka ba mutum a gida ne.
Gaskiya.
Yawa.
Kwarai da gaske.
Yanzu dai Jamila, muna da sauran ɗan lokaci. Yanzu kin san wane rikici ake a ƙasashenmu?
Wane irin rikici?
Kin san in Allah ya kai mu ko gobe ko jibi sallah? Kayan sallah.
Gaskiya. Kayan sallah. Na ji da kuma wanda ya aiko da ra'ayi yake cewa gaskiya shi fa yana son a yi magana da tilolin.
A Niger akwai su shaddodi ne ake saidawa, akwai wanda ake cewa VIP, akwai wanda ake cewa cocaine da beldam.
Su shaddodin?
Sunaye ne waɗanda masu ɗan karen tsada. Ɗinki ma za a ce ɗinki jikka 90, kakki tambaye ni nawa ne jikka 90, ƴan Niger sun san nawa ne, ko a ce jikka 80 ɗinki.
Saboda kawai shaddar.
Sosai, kuma dole mutum sai ya yi. Dole.
Amma kuma fa suna kukan cewa ba su da abincin da za su ci.
To kin gani, da matan dai gari ya yi zahi kamar yadda muka ce, da fatan mata za su sawwaka su ma mazan, kuma in ba ka da ka ce ba ka da.
Ai ba iya faɗar haka.
Wallahi in ba ka da ka ce ba ni da.
Ina jin fa yanzu fa mutane fa su san meye babu ba.
To ya kamata ko a san babu, saboda akwai babu.
Gaskiya.
Sosai akwai babu. Mata akwai babu.
maza kuma su iya fadar ta.
Yawa. To masu saurare, iyakacin shirin kenan, sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru
da Julie Leathers Gresham wadda yau ta hada mana sauti da engineer mu Mr. Greg Burns. Halima Jumroki sallama da ku, sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Da yabin ciki ta zaro zance.